sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata, 4 ga watan Oktoba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ambaliyar ruwan sama ta mamaye gidaje da yawa a birnin Lokoja da ke jihar Kogi a Najeriya, lamarin da ya yi sanadiyar raba dubban mutane da matsugunan su.
Muna cikin tsananin itilayi a nan garin Lokoja saboda bala'in da ya same mu akan maganar ambaliyar ruwa. A garin Lokoja yanzu nan kashi gurin 80 mutane duk suna cikin ruwa ne. Hanyar titina da ake bi yanzu ya zama kwalle-kwalle da injina ake amfani da shi zuwa. Kai har gidan ƴan majalisa ma abun ya kama sun bar gurin.
So za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wasu sabbin jami'an kwastam da suka kammala horo a makarantar hafsoshin soja ta Efofani sun yi zaman dirshan a yau Talata da nufin nuna kosawarsu a game da abin da suka kira tsaikon da ake fuskanta wajen ba su damar soma aiki. Sannan kuma muna nan tafa da rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu akan wata doka da ta hana yiwuwar tattaunawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin, biyo bayan yunkurin Putin na mamaye wasu yankuna hudu na kasar Ukraine. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa Russia za ta jira har sai Zelensky ya sauya tunaninsa ko kuma har sai Ukraine ta samu sabon shugaban kasa. A halin da ake ji kuma fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatarwa da Zelensky cewa Amurka ba za ta yadda da halaccin mamayar da Russia ta ce ta yi a yankunan Ukraine ba. Biden ya ce a shirye Amurka take ta kakaba wasu tsauraran takunkumai akan duk wani mutum ko kamfani ko kuma wata ƙasa da za ta mara wa mamayar da Russia ke ikirarin ta yi baya. Lauyoyin yalima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman da ke fuskantar shari'a a Amurka akan kisan ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018 sun shaida wa kotu a jiya Litinin cewa naɗin da aka yi wa yalima mai jiran gado a matsayin firaminista a makon da ya gabata ya ba shi kariya daga fuskantar tuhuma a kotu. Jami'an Saudiya sun kashe Khashoggi kafin suka yi gunduwa-gunduwa da shi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a wata aika-aikar da jami'an leken asirin Amurka suka yi imani cewa yalima Muhammad wanda ya shafe shekaru da dama yana mulkin ƙasar ne ya bayar da umarnin hakan. Yaliman ya musanta ba da umarnin kisan Khashoggi amma ya yadda daga baya yana mai cewa ya faru a ƙarƙashin kulawa na. A makon da ya gabata ne mahaifinsa da tijo Sarki Salman ya naɗa shi a matsayin firaminista a wata doka ta sarauta wanda wani jami'in Saudiya ya ce ya dace da nauyin da liman mai jiran gado ya daɗe yana gudanarwa. Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan ƙasar Japan a wani yanayi da ba taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru, lamarin da ya sa Tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin Hokkaido da Aomori da safiyar yau Talata. Babban sakataren majalisar zantarwar Japan Hirokazu Matsuno ya shaida wa manema labarai cewa an harba makamin ne da misalin karfe 7:22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun Pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin Japan bayan mintuna 22. Haɗakar manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu ta kira makami mai linzamin da mai cin matsakaicin zango na IRBM wanda aka harba daga yankin Jagang na arewacin Koriya ta Arewa mai nisan kilomita 4,500 kuma ya yi kilomita 970 ta sama. Firaministan Japan Fumio Kishidi da shugaban Amurka Joe Biden sun yi Allah wadai da harba makamin a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho a yau Talata a cewar sanarwar da fadar White House ta fitar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ayarin motoci da ke dauke da muggan makamai ke bi cikin jama'a a babban birnin kasar Burkina Faso a safiyar ranar Lahadi, sabon shugaban mulkin sojan kasar Captain Ibrahim Traore ya bayyana fuskansa na matasa daga cikin wata motar sulke. an ga ɗan shekaru 34 sanye da kayan soja da jar hula yana murmushi yana cira hannu yayin da masu kallo kuma ke marhabi wasu kuma suna cira tutocin ƙasar Rasha. Traore karamin jami'in soja wanda a kwanakin baya yake gudanar da wata rundunar soja a wani karamin gari da ke arewacin ƙasar ya bayyana a idon duniya tun bayan da shi da wasu gungun sojoji suka hambar da shugaba Paul Henri Damiba a juyin mulkin ranar 30 ga watan Satumba. Ba a san komai ba game da Traore da abokan aikinsa waɗanda tun ranar Juma'a suka ba da sanarwa da dama ta gidan talbijin na ƙasa ɗauke da bindigogi da harsashai da abin rufe fuska. A wata hira da ya yi da gidan rediyon Faransa a jiya Litinin, Traore, wani soja da ya yaki a fagen daga da masu ƙaifin kishin Islama a arewacin ƙasar, ya dage cewa ba zai daɗe da riƙe muƙamin shugaban ƙasa ba. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya duba irin ɓarnar da guguwar Fiona ta yi a Puerto Rico a jiya Litinin, ya kuma yi alƙawarin bayar da agaji na sama da dala miliyan 60 don taimakawa yankin na Amurka sakamakon guguwar da ta afku a watan jiya. Muna saka hannu jari a hanyoyin Puerto Rico da gadoji da zirga-zirgar jama'a da tashoshin jirgin ruwa da filayen saukan jiragen sama da kare ruwa da kuma samar da intanet mai sauri, in ji shugaba Biden yayin da ya je kudancin birnin Ponce inda guguwar ta yi kamari. Ya yi alƙawarin cewa gwamnatinsa ta himmantu wajen sake gina Puerto Rico kuma ya ce zai tabbatar da cewa yankin ya samu kowace dala ɗaya da aka yi alƙawarinsa bayan guguwar. Fadar White House ta ce dala Amurka miliyan 60 na sabon asusun zai fito ne daga dokar bai daya ta samar da ababen more rayuwa ta bara kuma za a yi amfani da su wajen gine-ginen kiyaye faruwar ambaliya da kuma samar da tsarin gargaɗin ambaliya a yankin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a jiya Litinin ya haddasa ambaliyar ruwa a birnin Lokoja da ke jihar Kogi a Najeriya. Lamarin da ya yi sanadiyyar raba dubban mutane da matsugunansu ciki har da rukunin gidajen 'yan majalisar dokokin jihar. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ambaliyar ruwan sama ta mamaye dubban gidaje a birnin Lokoja, fadar gwamnatin jihar Kogin Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa ambaliyar ta mamaye hatta rukunin gidajen 'yan majalisar dokoki na Kogin. Bayanai sun nuna cewa sama da shekaru 10 kenan ba a ga irin wannan ambaliya ba a birnin na Lokoja, wanda dama nan ne mahaɗar kogunan Naija da kuma Benue. Wasu daga cikin mazauna birnin na Lokoja sun bayyana halin da suke ciki na tashin hankali.
Sunana dai Alhaji Yahaya Danladi Musa, shugaba kungiyar jama'a Tizala Talbidiya wai kamata sunna jihar Kogi. Gaskiya magana ambaliyar ruwa muna cikin saka mai wuya. Muna cikin matsayin da hula wala kuwata. A yanzu da muke magana kusan majidaci wanda yake babu iyaka sun rasa gurin kwana. Titina babu wucewa. Yanzu ma ina ji ana kokarin kusa in dai ruwan ba ya tsaya sakanan yau ba, to ina ji zuwa sa kasuwa ma yanzu sai an shigo jirgi mu daga cikin gari.
Wato zuwa cikin kasuwar Lokoja kenan.
Ita ce cikin kasuwar Lokoja.
Kana ne hin jirgin ruwan kwale-kwale?
Jirgin kwale-kwale.
Sunana Bala na yashi Lokoja. Ina ile wai na le Raji Una. Muna cikin tsananin itilai a nan garin Lokoja. Saboda bala'in da ya same mu akan maganar ambaliyar ruwa. Wallahi har gidan namu mun samu matsala yanzu na fita muka yi. A garin Lokoja yanzu nan kashi gurin 80 mutane duk suna cikin ruwa ne. Hanyar titina da ake bi yanzu ya zama kwale-kwale da injina ake amfani da shi zuwa. Ga baki ɗaya hanyoyin Lokoja motuna ma ba su iya bi. Kai har gidan 'yan majalisa ma abin ya kama sun bar gurin. Ruwan ya kai musu ƙoƙoli. Barin gidan su ta yi.
To ita ma dai gwamnatin jihar Kogin ta ce tana cikin wani yanayi na damuwa akan wannan ambaliya. Kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango ya yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kawo a birnin na Lokoja agajin gaggawa kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
We would have no choice than to appeal to the federal government to put up an overhead bridge there.
Yace ba mu da wani zabi illa mu yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta hanzarta gina wata gada ta sama ta yadda idan ruwa ya mamaye hanyoyin ƙasa jama'a za su iya bi ta saman domin su samu damar wucewa domin kuwa lakwajan nan ne tsakiyar Najeriya.
Lokoja is very central to Nigeria.
Commissioner yace a yanzu haka dai gwamnatin jihar Kogin na kokarin kai dauki ga waɗanda lamarin ya shafa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. A jamhuriyar Niger, wasu sabbin jami'an kwastam da suka kammala horo a makarantar hafsoshin soja ta Efofan sun yi zaman darshen a yau Talata a ma'aikatar kuɗi ta ƙasar da nufin nuna ƙosawarsu a game da abin da suka kira tsaikon da ake fuskanta wajen ba su damar soma aiki. Alhali dokar ƙasa ta ƙayyade cewa bai dace ba sabbin jami'an kwastam su wuce wata uku suna zaman jiran kama aiki bayan kammala horon soja. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mulbarma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Waɗannan jami'ai su kimanin 54 matasa ne da suka ci jarabawar da hukumomi suka tsara a shekarar 2020 da nufin samarwa ma'aikatar Duwan ko Custom ƙwararrun da suka karanci fannin shari'a da na tattalin arziki da sha'anin haraji. Waɗanda aka kai su makarantar manyan sojoji wato Efofan inda suka shafa watanni uku suna ɗaukar horo. Sai da yau fiye da shekara guda bayan haka shigar da su sahun ma'aikata ya faskara. Mafari suka yi zaman darshen a harabar ma'aikatar kuɗi ta ƙasa wato Minister of Finance don tayar da mahukunta daga barci, kamar yadda ɗaya daga cikin jagororinsu Bukar Mustapha ya bayyana wa manema labarai.
Doka ta Duwan ta Niger cewa ta yi bayan horo na wata uku na soji ya kamata kowa a tura shi wajen aikin shi tun bara in kuna tuna cikin watan August muka yi da horon soji a babban makaranta ta Efofan. To amma har yau kash bayan shekara da wasu watanni ga mu nan muna zamane gida.
A baya hukumomi sun yi yunkurin soke jarabawar da a yayin ta waɗannan matasa suka yi nasara saboda zargin cuwa-cuwa, sai dai kotun raba gardama wato Conseil d'Etat ta ce ba ƙamshin gaskiya a wannan zargi, saboda haka ta umarci a ba su damar kama aiki. Madam Balkisa Ibrahim Isa na daga cikin matan da wannan al'amari ya shafa.
Ai kuma ita kasa da doka take aiki ko? Ai dole ne ita wannan doka yadda muke da haƙi ga kasa. Kasa na da haƙi akan mu ko? Muna da haƙi ga kasa, kasa ita ma tana da haƙi akan mu. Conseil d'Etat da kanta ta yanke shari'a ta ba da gaskiya. Ta ce ai muna da gaskiya a samu cikin haƙin mu. Har aka dauki kuɗi miliyoyi cikin kuɗin ƴan kasa aka kai aka mun horo. Kuma ai bai kamata ba a ce an bar mu hakan.
A washegarin hukuncin alkalin kotun ta Conseil d'Etat, shugaban kasa ya ba jami'ai umarnin yin biyayya ga matakin kotun.
Shugaban kasa shine shugaban kowa da kowa, na san da abin in ya kai ga kunnuwan shi shi ba mutum ne mai wasa ba, zai dauki matakai.
Mun nemi jin ta bakin magatakardar ma'aikatar ministan kuɗi, sai dai an sanar da mu cewa shi da mataimakinsa suna halartar wani taro a majalisar dokokin kasa. Da yake bayyana ra'ayinsa a game da ƙiƙakar da ke tattare da shirin shigar da waɗannan matasa a sahun ma'aikatan Duwan, jami'in fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin fararen kula na FSCN Abdullahi Idi ya nuna takaici akan yadda ɗabi'ar bijirewa umarnin kotu ke ƙoƙarin samun gindin zama a Niger.
Ba a mutunta shari'a ba. Babu demokarasiya a ƙasar nan, ana cin zarafin 'yan ƙasa, babu gaskiya. Shi yanzu shugaban ƙasa yana kallo, shi minista ɗin na finance yana abin da ya so, ba a taka mai burki.
Jarabawar neman aiki ko ta neman diploma ko ta neman shiga ajin gaba a makarantu abubuwa ne da a yan shekarun nan ke gudana cikin yanayin dambarwa a nan Niger, lamarin da ya sa gwamnatin kasar ta shigar da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya a sahun masu kula da tsare-tsaren dukkan jarabawar da za a gudanar da sunan hukuma. Sai dai da alama wannan mataki na fuskantar tirjiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Mulbarma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari ya sake dawowa da rahoton mu na musamman.
Batun addu'o'in neman zaman lafiya a lokacin bukukuwan zagayowar cikar shekaru 62 da samun 'yancin kan Najeriya shine dauki hankalin hukumomi tare ma da shugabannin addinai a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke fama da matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda ƴan bindiga suka addabi wasu yankuna na jihar Niger. Babban limamin Mina Sheikh Isa Fari shine ya bude taron addu'o'i na musamman da gwamnatin jihar Niger ta shirya wanda ya samu halartar wani babban shehin Tijjaniya daga ƙasar Algeria wato Sheikh Ali bin Rabi al-Tijjani.
Wanda ungu bika min shari hada al-yawm wa shari ma fihi wa shari ma ba'dahu bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ubangiji Allah, muna kankansar da kai gare ka game da matsalolin da suke tare da mu. Ubangiji Allah ka yaye mana, ya Allah ka ji tausayin mu, Allah ka ba mu lafiya da kuma zama lafiya, albarkan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Allah ya mana mawafuka, Allah kuma ya ba mu nasara, alhamdulillah.
Daraktan kula da ma'aikatar harkokin addinai a jihar Niger Sheikh Abubakar Rabi Ubeji ya ce sun ji daɗin halartar wannan babban shehi domin gudanar da waɗannan addu'o'i, inda ya ce tana da matuƙar tasiri wajen shawo kan matsalolin da ƙasa ke fuskanta.
Babu shakka mai girma gwamnan jihar Niger ya cancanci yabo da ya yi ciccibo mana, ya kuma gayyato mana wannan gawurtaccen malami kuma jagora daga cikin jagororin musulunci na duniya. Babu shakka wannan taro da muka yi na wannan babban bako da muka yi, makasudin sa shine zo ya gana da al'ummar musulmi na wannan jiha baki daya, kuma ya gabatar mana da addu'o'i. Saboda haka muna musu lale maraba, kuma muna godiya kwarai da gaske. Nashkurukum fadilati Sheikh, shukran Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yukafi'ukum wa nahnu lan nukafi'ukum illa an naqula lakum jazakumullahu khaira.
Da dama daga cikin ƴan jihar Niger dai sun ce duk da matsalolin da kasar ke fuskanta na rashin tsaron, suna farin cikin zagayowar wannan rana domin ko babu komai an samu ci gaba ta wasu bangarori, ciki har da bangaren siyasa, kamar yadda waɗannan ke cewa.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Umakolo. Alhamdulillah, muna samun ci gaba kwarai. Yanzu kaga ko demokradiya yanzu ta zauna kwarai a Najeriya, kuma duniya ma da gaba ɗaya suna kallon mu cikin ƙasashe na Afrika wanda suke samun ci gaba musamman ma ta fannin demokradiya. A yanzu a ƙasar nan mu muke zama ƴan Najeriya, mu duba mu ga su waye muke so mu zaba, ba irin zaman da ake da kana zaune kawai sai ka ji an buga tambari a ce soja sun yi juyin mulki ba. Yanzu mu muke zaben shugabannin mu daga kan kansila har zuwa shugaban ƙasa. Yana wannan babban nasara aka samu a Najeriya.
Amma kana ga nasara ya kai a ce kawai an gamsu 100%.
Alhamdulillah, duk ƙasa duniya da ka sani a hankali ake ci gaba. Ana girma din ne, zaka ga ana gano kurakuran da ake za su samu, ana samun gyaran. Allah ya da nan ba dadiya ba, zaka ga Najeriya zama ƙasa da duk duniya za su dinga kallo kowane lokaci.
Na'am. Gashi wannan shekara ta zo daidai da an fara hada-hadar zabe a Najeriya. Ku ne ƴan siyasan nan, wasu na ganin kaman kusan ku ne ma ke sanadiyan tada zaune tsaye rigingimu yakin neman zaɓe suka wannan da wannan da wannan. Me za ka ce ga masu irin wannan tunani?
To in dai wani suna mayar wannan tunanin, to ba a nan inda ni nake zaɓe na ba, watan jihar Niger. A nan jihar Niger kowa ya san mu, muna siyasa mu ba daga baba, ba mu fada, ba mu zage-zage. Saboda haka za mu yi amfani da wannan damar kira ga sauran jihohi na Najeriya su yi koyi da irin siyasan da ake a jihar Niger.
Sunana Abdulkadir Shehu na Huntuwa. Fata da ƴan Najeriya shine a ta'addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar nan, sannan kuma mu ƴan siyasa tun daga ran da muka samu ƴancin ƙasar nan har zuwa yanzu abu ɗaya ne ake a Najeriya, kuma ake faɗi har yanzu kuma ta gyaruwa. Yau ɗan siyasa ya tashi ce zan ba ku ruwa, zan ba ku wuta, zai muku hanya. Kamfen kenan ita ce har yau shekara 62 da aka samu ƴancin ƙasar nan. To ya kamata a gyara da mu ƴan Najeriya da ma'aikatan, zai zama ana komai aka tashi ce ɗan siyasa. To da ƴan siyasa mu ne dukkan mu ne ƴan Najeriya, har da ma'aikatan duk muka samu ka tattaru muka dawo al'amuran ƙasar nan.
Na'am, kenan ya nuna kaman baka yi da gamsu. nutsuwa da cigaban da aka samu
cigaban mai ginin rijiya ne saboda har yanzu nan ba wani cigaban da aka samu na shugabannin mu na baya da suka wuce abin da suka shuka gashi nan kuwa yanzu ana bi ana lallata mumuna ba za mu shuka wayan sa abin arziki na baya so su gani ba
a cikin addu'o'insa na musamman kuwa babban shehin Tijjaniyar daga kasar Algeria Sheikh Ali bin Rabi al-Tijjani ya roki Allah ya karbi addu'o'in da aka yi ya yayi duk wasu masifofi da suka addabi Najeriya da ma duniya baki daya
li ahli Nigeria kulluhum bidun istithna wad'a alaihim bikulli bidun istithna kil hadir kil ghaib ahna nad'u al ijaba 'an Allah subhanahu wa ta'ala
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce sai fa an yi da gaske kafin al'amura su inganta a Najeriya.
Wasu daga cikinmu da muka san Najeriya shekara 50 ko 40 ko 30 baya mun san cewa a lokacin Najeriya abubuwa na da sauki mun san cewa lokacin babu magana zuwa turai asibiti babu magana zuwa makaranta a turai muna da asibiti masu kyau da makarantu wannan zuwa turan da ko ina da mutum ya shi lafiya yana tsoron ya je asibiti a Najeriya saboda yana gudun kai kuskure ko kuma yana ganin ba zai samu kula ne ya dace ba ko kuma yana ganin bayan aiki duk wannan duka bai fi shekara 10-15 baya ba ko muna tabbata in mai da hankalinmu muna mai da Najeriya take a da kana iya tafiya komin dare akwai tsaro duk da cewa masan lokacin bamu da yawa ba kamar yanzu da kira lokacin a maganin Najeriya akwai ta kutan miliyan ba ke 160 ko 70 yanzu mun kai miliyan 200 da wani abu amma duk da haka ya kamata iyaye su kula da ƴaƴansu abin da ƴaƴansu mafi wani lokaci abin da ya ja su tsoro kuma arewa ƴaƴanmu ba a kula ba zuwa makarantar islamiyya babu na boko kuma saboda babu haƙƙi na iyaye iyaye ba su kula ƴaƴa ba sai a haifo yara da yawa a basu makwancinsu da cinsu da shansu da iliminsu ba a damu da shi ba yaro ko dai tashi akan titi in ya fara wayo duk wani hali da ya samu kanshi ba za ka ga laifin ba sai dai ka ga laifin wanda ya kawo shi ina fata za mu ga kula
fata dai samun nasarar magance waɗannan matsaloli na rashin tsaro da suka addabi al'umma ta yadda arzikin ƙasa zai bunƙasa Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
kuma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin club da karu a nahiyar turai inda daidai lokacin da nake hada wannan rahoto barin mene kake jin lanzan uku da nema sai kuma Marseille na bugawa da Sporting Lisbon Frankfurt karfe tarni na dare agogon Niger Nigeria za ta buga Tottenham a daidai wannan lokaci Inter Milan da Barcelona za su buga haka zalika Liverpool na karbar bakuncin Glasgow Rangers na Scotland a karfe 9 a karfe 9 na daren yau ne agogon Niger Nigeria aka soma Ajax Naples sai kuma FC Porto Leverkusen Club de Brugge na kasar Belgium na karbar bakuncin Club din Atletico de Madrid a daidai wannan lokaci yayin da ranar gobe idan Allah ya kai mu Laraba Real de Madrid na buga da Shakhtar Donetsk sai Chelsea za ta karbar bakuncin Milan AC yayin da Leipzig ta kasar Jamus za ta karbi bakuncin Celtic Glasgow Salzburg za ta buga Dinamo Zagreb sai Benfica Lisbon ta kasar Portugal na karbar bakuncin Paris Saint-Germain na Manchester City da kasar Birtaniya da karbar bakuncin Copenhagen da FC Sevilla ta kasar Spain na bugawa ranar gobe din da Dortmund Juventus da kasar Italia za ta karbi bakuncin Maccabi Haifa ta kasar Israila a ranar yau din nan talata ne hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai za ta kebe minti daya na jimamin mutuwar mutane 131 'yan kallon kwallon kafa da soka sheka lafira ba bayan sun shaki barkonan tsohuwa da ɗan sanda suka budada musu sanadiyar mamaye filin kwallon kafa a makon jiya kasar Indonesia. Ita ko hukumar wasannin Olympic ta yankin Asia a yau talata ne ta bada sanarwar mikawa kasar Saudi Arabia wasannin bazara na yankin Asia a shekara 2029 birnin Neom ne na kasar Saudi Arabia yanzu haka da ake ginawa ko mu ce kasar Saudi Arabia din ke zubawa miliyoyin kudaden dola domin gina sa don ya karbi waɗannan wasannin a shekara 2029 hasalima kasar ta Saudi Arabia na so amfani da wannan damar domin yuwar hada kai da kasar Girka domin shirye wasannin kwallon kafa na duniya na shekara 2030 hukumar ta wasannin Olympic ta wannan yankin na Asia ta yanke wannan shawara ne a ranar yau din nan a birnin Phnom Penh babban birnin kasar Cambodia da zuɗazun nan ita ko kasar Faransa yanzu haka tana jimamin rashin tsohon dan wasan kwallon kafa mai mafi yawan shekaru a duniya da ke raye cewa da Francois Remeter wanda ya rasu a ranar Lahadin ta gabata yana da shekaru 94 a duniya shi dai Francois Remeter mai tsaron gida ne na kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ya wakilci kasar a shekaru na 1954 da 1958 a wasannin kwallon kafa na kofin duniya shi ko Simeone Inzaghi mai horar da ƴan wasan Inter Milan na kasar Italia a yau ne ya bada sanarwar cewa ƴan wasansa guda biyu Romelu Lukaku dan kasar Belgium da Marcelo Brozovic dan kasar Croatia ba za su samu damar buga ma kungiyar su kwallaye ba saboda jin ciwo da suka yi kuma za su share makonni masu yawa kamin su murmuje shi ko Kingsley Coman dan kasar Faransa mai buga club din Bayern Munich na kasar Jamus ya dawo a tsaye tun ranar jiya bayan ya share makonni yana jinya Gonzalo Higuain dan shekaru 34 a duniya a jiya Litinin ne ya bada sanarwar cewa zai ritaya karshen kakar kwallon kafa ta wannan shekara ta bana ta kasar Amurka dan kasar Argentina da ke buga Inter Milan MLS ta kasar Amurka zai buga wasansa na karshe a ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa a ranar final ko kuma wasan karshe na kwallon kafa na kakar bana na kasar Amurka ya bugawa Argentina so 97 kwallo kuma ya ci kwallaye 32 yayin da ya buga club kamar Real de Madrid da Napoli da Juventus Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kanzu kuma ga labarai a takaice
to Maryam a takaice a yau talata shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu akan wata doka da ta hana yuwuwar tattaunawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin biyo bayan yunkurin Putin na mamaye wasu yankuna hudu na kasar Ukraine kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa Russia za ta jira har sai Zelensky ya sauya tunaninsa ko kuma har sai Ukraine ta samu sabon shugaban kasa a halin da ake ji kuma fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatarwa da Zelensky cewa Amurka ba za ta yadda da halaccin mamayar da Russia ta ce ta yi a yankunan Ukraine ba lauyoyin yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Mohammed bin Salman da ke fuskantar shari'a Amurka akan kisan dan jaridar nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018 sun shaida wa kotu a jiya Litinin cewa nadin da aka yi wa yarima mai jiran gado a matsayin prime minister a makon da ya gabata ya ba shi kariya daga fuskantar tuhuma a kotu jami'an Saudiya sun kashe Khashoggi kana suka yi gunduwa da shi a karamin ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul a wata aika-aikar da jami'an leken asirin Amurka suka yi imani cewa yarima Muhammad wanda ya shafe shekaru da dama yana mulkin kasar ne ya bayar da umurnin hakan a ƙarshe ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan ƙasar Japan a wani yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru lamarin da ya sa Tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin Hokkaido da Aomori da safiyar yau talata babban sakataren majalisar zantarwar Japan Hirokazu Matsuno ya shaida wa manema labarai cewa an harba makamin ne da misalin karfe 7:22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun Pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin Japan bayan mintuna 22
To masu sauraro anan muka kawo karshen shirin mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeni da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.